الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 28 ga watan Sha'ban shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan 6 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka yi gabata ta yi kamar wata ne misali tana iya su sake mai wani misali mutum ne ya saki mace an samu wata hudu da sakin da ya mata shin in ta samu wani miji za ta iya yin aure ko baya halatta ta yi in dai a cikin wannan wata hudu ta yi jini uku in mai jini ce ko in mai ciki ce ta haife cikin ko kuma yarinya karama ce wadda bata fara jinin al'ada ba ko dattijuwa wadda ta gama jinin al'ada to bayan wata hudu wannan ta kan iya yin aure maganar kayyade wata hudu wannan ba shi da asali idda tuntunin Ubangiji Subhanahu wata'ala ya bayyana mana a cikin Alkur'ani mace wadda aka saka in dai mai jini ce to idda ta shine yin jini uku an gane ko idan ta yi al'ada su uku ta tsarkaka to ya halatta ta yi aure kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wal muballaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru idan kwa mace ce ce mai ciki to iddanta shine haife cikinta kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa ulatul ahmadi ajabuhunna an yab'ana hum lakum mata masu ciki waɗanda aka saka Ubangiji ta'ala yace ajalin gama iddan su haife cikinsu idan yanzu mutun ya saki mace da ciki zuwa jimawa ko da bayan minti daya da sakin da ya mata ta aihu shikenan ta gama idda in ta samu miji za a iya daura mata aure illa kasancewar shi wanda ya aure ta ba zai kusance ta ba sai ta gama jini biki in kwa yarinya karama ce wadda bata fara yin jinin al'ada ba aka aurar da ita mijin ya sake ta ko dattijuwa wadda ta gama jinin al'ada ma'ana jinin al'ada ya daina zuwa mata to waɗannan su ne Ubangiji ta'ala ya nuna mana iddarsu shi ne wata uku kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wallahi ya isna minal mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid daga ran da aka sake su za su lissafa wata uku wannan shi ne ka'ida kenan maganar wata hudu wannan mai da ta gefe kenan abinda dai ake bayani gama idda in ta gama idda to ya halatta ta yi aure na'am
yana ayyuka na dama na da suke makawa sai mutum ya sai wai a ciki bai da damar yin hasu na madana kasancewa ayyuka wasu kashe
wani misali wani uzuri ne gaba kauye a irin lokacin damana idan yayi daidai da wata na Ramadan kuma ga yi lokacin noma ne, na cewa ya ajiye azumi domin noman da yake lokacin da ya kama noma bayan wucewar Ramadan ya rama wannan azumi kwata-kwata, baya halatta noma ba uzuri bane ba, wanda yake ba da damar a ajiye azumi. Sai dai Allahumma daga kauyensu inda yake zaune tashi ne yayi bulaguro yaje can wani gari ne ko na tashi take yaje can domin yayi aiki, to anan zai iya ajiye azumi saboda bulaguron da yake ciki, amma ba dan saboda noma ba. Noma ba uzuri, baya daga cikin uzurin da ke ba wato musulmi damar ajiye azumi. Iya abin da yake sa musulmi ya ajiye azumi, akwai wasu uzurra kamar guda shida, an gane ko, su ne suke halitta ma musulmi ya ajiye azumi a cikin wata na Ramadan. Farko dai ita ce rashin lafiya. Rashin lafiya uzuri ne daga cikin uzurra waɗanda suke halitta mutum ya ajiye azumi, kamar yanda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. To dan haka duk lokacin da aka wayi gari Ramadan mutum ba shi da lafiya, kuma wannan rashin lafiya baya iya yin azumi, to Allah ya masa rangwamen ya ajiye azumi, amma ya tabbatar da cewa bayan wucewar Ramadan dole ya kirga kwanuka na daban gurgudan abin da ya shaye rama. Uzuri na biyu shine as-safar, ma'ana bulaguro. Duk wanda yayi bulaguro a cikin wata na Ramadan, to wannan an masa rangwamen ajiye azumi, yakan iya ajiye azumi, an gane ko, kamar yanda Ubangiji Ta'ala ya ce wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Duk wanda ya kasance ba shi da lafiya ko yana kan halin bulaguro ya ajiye azumi, Ubangiji Ta'ala ya ce na kan shi kirga wasu kwanuka na daban domin rama adadin abin da ya sha. Uzuri na uku daga cikin uzurra waɗanda suke halatta ajiye azumi, wato shine ciki da shayarwa. Idan mace tana ɗauke da ciki ko tana shayarwa ya zamanto ba sa iya yin azumi, to wannan su ma an musu rangwamen su ajiye azumi, an gane ku. A duk lokacin da mace take da ciki ya zamanto ba ta iya yin azumi, ko in ma tana yin azumin sai da wahala take kaiwa, to wannan an mata rangwamen ta ajiye azumi ko da cikin wata ɗaya ne, misali, saboda shi ciki akwai lokacin da wadda bata saba ba a farko yakan bata wahala, yakan bata wahala wasu cututtuka da wasu rashin lafiya da sauransu, to wannan rashin lafiya ya halatta ta ajiye azumi. Wata kwa yakan iya kasancewa sai ciki ya tsufa ya zamanto bata iya yin azumi, an gane ku. Kenan ka'ida abinda muke so mu gane a nan, duk mace mai ciki in ya zamanto bata iya yin azumi saboda cikin da take dauke da shi ko kuma da kyan take kai azumin, to ya halatta ta ajiye. Haka mace wadda take mai shayarwa, wanda in ta wuce da azumi yaron ba zai samu ba nono wadatacce da zai sha, ko kuma kasancewar in ta wuce da azumi yaron idan ya ringa tsotsan nono zai sanya jikinta ya rauni, ma'ana ya sanya mata rashin lafiya da sauransu, ta yi tsoron kenan cutarwa ga kanta ko kuma ga yaron, to ita ma ya halatta ta ajiye azumi. To idan mai ciki da mai shayarwa suka ajiye azumi, menene iya abin da yake kansu? Magabata suna da maganganu kusan guda biyar. Wasu malamai suka ce da mai ciki da mai shayarwa idan suka ajiye azumi dole su rama azumin kuma dole su yi ciyar, an gane ku, sai su rama azumin kuma sai sun ba da mudu. Wasu malamai suka ce ba maganar ramuwa a kansu kuma ba maganar ciyarwa. Wasu malamai suka ce iya abinda za su yi ramuwa za su yi ba za su ciyar ba. Wasu malamai suka ce iya abinda za su yi ciyarwa za su yi amma ba maganar ramuwa. Wannan magana ta ƙarshe na cewa ciyarwa kadai za su yi babu ramuwa a kansu, wannan ita ce magana mafi rinjaye, domin hadisai sun wuce a lissafa daga Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, waɗanda suke tabbatar da cewa da mai ciki da mai shayarwa Allah ya musu rangwamen su ajje azumi kuma iya abin da yake kansu ciyarwa ba maganar ramuwa. Haka Ibn Umar Allah ya kara masa yadda wani yana aure da ƴarsa ba ta iya yin azumi saboda cikin da take dauke da shi sai da wahala take kaiwa. Ibn Umar da ya same ta sai ya ce maza ajje Allah ya miki rangwame iya abin da yake kanki a duniyini na Allah in an kai azumi ki ba da mudu kuma ba ramuwa a kanki. Uzuri na hudu daga cikin uzurra waɗanda suke sanya wato musulmi ya ajiye azumi wato shine jinin al'ada da jinin biki. An gane ko jinin al'ada da jinin biki dole ne duk macen da take azumi jinin al'ada ya zo mata dole ne ta dakatar da azumi domin haramun ne mai jinin al'ada ta yi azumi. Haka nan macen da take cikin jinin biki ita ma baya halatta ta yi azumi dole ne ta aji sai wannan jinin al'ada jinin biki ya yanki. Uzuri na biyar wato shine al-ju'u wal-adashu shadidan yunwa wato rikishin ruwa masu tsanani wanda mutum baya iya kai azumi. Kana azumi yunwa ta dame ka, ka tabbata idan ka jimre ka ce sai ka kai wannan azumi to zaka iya janyo ma kanka matsala, ma'ana zaka zai iya kai ka zuwa ga halaka. Yunwa ko kishirwa in sun tsananta to uzuri ne wanda ke ba mutum damar ya aje azumi. An gane ku? Uzuri wanda yake na shida wato shine dattijantaka da tsufa. Duk lokacin da mutum ya zama dattijo baya iya yin azumi to wannan Allah ya masa rangwame sai ya aje azumi a dini na Allah in an kai azumi sai ya bada mudu guda. Mu gane anan dattijo wanda kwata-kwata baya iya azumi ko kuma dattijan da in ya kai azumin ma sai da wahala, to anan an masa rangwame ya aje azumi a dini na Allah sai ya bada mudu. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa alladhina yudiquna fidyatun ta'amu miskin, don haka maganar noma mutum ya ajiye azumi wannan kwata-kwata baya halatta. Duk wanda ya ajiye azumi saboda wai noma to wannan yayi kuskure wanda yake mai girma. Azumi dai tak idan mutum ya ajiye ba tare da uzuri ba, ko da zai azumci zamaninsa gaba daya ba zai rama masa wannan azumi duk da cewa hadisin bai inganta ba, amma duk abin da kaji an ce akwai kafara akan shi to wannan akwai rangwame akwai sauki. To amma duk wanda ya aje azumi ba uzuri babu wani dalili to wannan babu wata kafara akan shi illa kyauta ta tuba ga Ubangiji subhanahu wataala, domin laifinsa laifi ne wanda yake mai girma. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala muna dai cikin kitabun Falaq mun tsaya ƙarshen hadisi na 318 hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda. Shi Abdullahi dan Umar Allah ya yadda da shi ya saki matarsa a lokacin da take jinin al'ada. Mahaifinsa Umar Allah ya kara masa yadda ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata masa cewa dan shi Abdullahi ya saki matarsa Alhadi tana al'ada. Fa tagayyaba minhu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fusata, abin ya bata masa rai domin an keta alhurma ta Ubangiji subhanahu wataala, an yi abin da bai dace ba a yi. Don haka wannan kamar yadda bayani ya gabata za mu dau darasi duk lokacin da aka yi abu na keta alhurma ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala to bai dace ba mumini ya yi shiru ya nuna rashin damuwarsa. Ko da ba ka yi magana ba to a fuskarka a gane cewa ka samu damuwa akan wannan abin da aka keta na alhurma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda anan Ibn Umar yayi abu wanda yake ba daidai ba, shine ya saki matarsa tana al'ada. Shi ko Allah ya haramta mace in tana al'ada a sake ta, haramu ne. To shine anan abin da ya fusata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace fatagayyaba minhu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fusata game da abin da Ibn Umar ya aikata. thumma qala, sannan sai manzon Allah ya fada ga Umar yace je kaka fada masa cewa liyurashiha ma zai dawo da ita, thumma liyumsikha, sannan ya ci gaba da rike ta hatta taqhur, wato sai ta tsarkaka, thumma tahir, sannan bayan ta samu tsarki ta koma yin wani jinin al'ada na daban, fatatubur, shi ma ta tsarkaka, fa in bada lahu an yuballiqaha fal yuballiqaha qabla an yamassaha. Manzon Allah ya ce in har lamari ya bayyana gare shi yana ganin cewa sakinta zai yi, manzon Allah ya ce to ya sake ta bayan gama wannan al'ada ta biyu kafin ya kusance ta. Abinda ake nimi da almasu shine saduwa, an gane ko? Kinaya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a nan, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya yi amfani da wannan lafazi, la junaha alaikum in ballaqtum nisaa ma lam tamassuhunna. Me ake nihi da almasu a nan? Shine wato aljima, saduwa. To shine a nan manzon Allah ya ce fa in bada lahu an yuballiqaha, in har ya bayyana gare shi yana nihin ya sake ta, manzon Allah ya ce to fal yuballiqaha qabla an yamassaha, ya sake ta bayan gama wannan al'ada ta biyu kuma kafin ya kusance ta. Sai ya ce fatilka la idda kama amara Allahu azza wa jalla, wannan ita ce idda kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarni a cikin Alkur'ani. Ubangiji ta'ala ke faɗa ya ayyuhan nabiyyu idza ballaqtumun nisaa fa balliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda. Ubangiji ta'ala ya ce ya kai wannan annabi, kai da mabiyanka, idza ballaqtumun nisaa, idan kun yi nihin sakin mata, Ubangiji ta'ala ya ce fa balliquhunna li iddatihinna, ku sake su ga farkon iddas. Menene farkon idda? Shine bayan gama tsarki ba tare da an kusance ta ba, an gane ku? Kenan saki na sunna shine bayan mace ta gama jinin al'ada ba tare da ka kusance ta sai kai mata saki. Malamai suka ce kuma sakin kare wuce daya, wannan shine saki wanda yake na sunna. Bayan ka dakata mace ta gama jinin al'ada kuma ba tare da ka kusance ta ba, sai ka sake ta saki daya. Shine yace fatinka da idda kama amara Allahu azza wa jalla, manzon Allah yake cewa wannan ita ce idda kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarni. A wani lafazi sai yake cewa hatta tahiba haibatal mustaqbala siwa haibati allati ballaqaha fiha, manzon Allah yace ce da shi ya dawo da ita ya rike ta, hatta tahiba haibatal mustaqbala, wato sai ta yi al'ada, wata al'ada wadda take sabuwa kenan banda al'adar da ya sake ta. Shine yace siwa haifati hallati fallaqaha fiha, banda al'adar da ya sake ta. Kaga kenan anan me ake nihi? Misali shi Ibnu Umar ya sake ta tana cikin jinin al'ada, da aka fada masa manzon Allah yace ma Umar je kaka ce ya dawo da ita ya ci gaba da rike ta, wannan al'ada da take da ya sake ta taje ta gama wannan al'ada. Bayan ta gama wannan al'ada ta samu tsarki, sannan kuma ci gaba da rike ta zai yi, sai ta yi wata al'ada ta daban kenan banda wannan al'ada da ya sake ta. Kuma wannan al'ada ta biyu idan ta yi sai ta tsarkaka, sannan bayan in ta samu tsarki game da wannan al'ada ta biyu, a wannan lokaci in yana son sake, in yana da nihin sakin ta ya sake ta, in yana nihin kuma ya dawo da ita a lokacin nan zai dawo da ita. Shine anan kenan yace hatta tahiba haiba mustaqbala, wato sai ta yi al'ada, al'ada sabuwa kenan banda waccan al'ada da aka sake ta a ciki. Yace siwa haibati allati ballaqaha fiha, banda al'adar da ya sake ta a cikinta, kenan sai ta yi wata al'ada ta biyu sannan ta tsarkaka. Kenan bayan gama wannan al'ada ta biyu, in yana nihin sakin ta ya sake ta, in yana nihin kuma dawowa da ita a lokacin nan ya dawo da ita. Wa fi lafzin, a wani lafazi Ibnu Umar sai ya ce fa husibat min balaqiha, wato sai aka lissafa min sakin da na mata tana al'ada, aka sanya min shi a cikin lissafi, an gane ku? dan haka wannan lafazi shine dalilin da yake tabbatar da cewa duk mutumin da ya saki mace tana cikin al'ada ya aikata kuskure, ya aikata abinda Allah ya haramta, iya abinda yake kansa ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tuba, kuma wannan mata dole ya dawo da ita, ko ya ce ba zai dawo da ita ba dole alƙali ya tilasa masa ya dawo da ita ya rike ta, ta gama wannan al'ada da ya sake ta, sannan bayan ta samu tsarki kuma ya jira ta yi al'ada ta biyu, in ta gama wannan al'ada sannan wannan lokacin yana da nihin sakin ta ya sake ta, kuma in baya nihin sakin ta kuma ya ci gaba da rike ta, a lokacin nan ya dawo da ita. To shine yace fa husibat min talaqiha, sai aka lissafa mun game da wannan saki da na mata tana al'ada. Wa raji'aha Abdullahi dan Umar, wato sai ya dawo da ita kama amarahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi. An gane ko? Kiran bayan ta gama al'ada ta biyu ta samu zarki, a lokacin ne Ibnu Umar Allah ya yarda da shi take yake dawo da ita. Bayani ya gabata, wannan akwai rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da shar'anta mana wannan hukunci, akwai kuma hikima mai girma tare da cewa abu ne sananne, duk abinda Allah ke shar'anta ma bayinsa Allah yana shar'anta musu saboda abubuwa guda biyu. Abu na farko hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin duk abinda Allah ya ce a yi ko ya ce a daina, to akwai hikima a ƙarƙashinsa. Duk abinda Allah ya halitta na halittu gaba ɗaya akwai hikima. Girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wuce a ce ya ce a yi kaza ko a daina kaza ba tare da wata hikima ba. Kamar yanda ya wanke kansa game da wargi yake cewa wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ili wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibi ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktharahum la ya'lamun wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fa waylun lil ladhina kafaru minan nar. Dan haka hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya haramta mana sakin mace a lokacin da take cikin jinin al'ada, kuma bayan mace ta gama al'ada mutum ya kusance ta cewa baya halatta ya sake ta, akwai hikima mai girma a karkashin haka, kuma jin kai ne na Ubangiji subhanahu wata'ala game da bayansa. Inda a ce Allah ya halatta ma mutum ya saki mata a duk lokacin da ya ga dama, a minti daya mace tana iya fusata ka kace ka mata saki uku, kace ka sake ta, kafin minti na biyu ya cika ka huce, me zai biyo baya? Za ka samu damuwa da bakin ciki da bacin rai akan wannan saki da kai. Inda a ce Allah ya halitta saki a kowane lokaci mutum yana iya sakin mace, to da mutum zai samu kanshi a cikin kunci. Yanzu za ta fusata ka kace ka sake ta zuwa jimawa kuma kai na dama. To amma kaddara cewa yanzu mace ta gama al'ada ka kusance ta, an ce baya halatta ka saki mace a lokacin da ka kusance ta sai ta hinta yi jinin al'ada, kaga anan misali. Yanzu kaddara cewa ita ku al'ada daman galibi a duk wata su dine mace take yi, yanzu misali ta gama al'ada da sati guda, sai kuka samu takun saka tsakanin ka da ita, sai aka ce to ai baya halatta a saki mace in an kusance ta dole sai ta yi jinin al'ada. Yanzu kafin al'ada ta zo mata akalla za a samu kusan kwana 20, kafin kwana 20 duk fushin da kai zaka iya hucewa, duk fushin da mutum yayi zai iya hucewa, kuma an ce ba a sakin ta in tana jinin al'ada. To anan misali a kadan al'adar mata akwai wadda takan yi kwana 4 a duk wata, an gane ko? Akwai wadda takan yi kwana 5, akwai wadda za ta yi kwana 6, wanda galibin al'adar mata kwana 6 zuwa kwana 7 galibi mafi yawansu, amma akan samu wadda al'adar ta kwata-kwata a wata baya wuce cikin wuni ɗaya tayi ta gama, wata wuni biyu, wata wuni uku, kai wata baya wuce awa ɗaya ma. To dan haka hikima ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da jin kansa sai ya haramta mana sakin mace a lokacin da take cikin jinin al'ada da lokacin da mutum ya kusanci mace kenan bayan samun zarginta. Baya halatta mutum ya sake ta sai ta je ta gama, sai ta gama kenan sai ta yi al'ada ta karkata. To dan haka anan Ibn Umar Allah ya gara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce a ce da shi ya dawo da ita ta gama wannan al'ada da ya sake ta a cikinta. Bayan ta samu zarki sannan ya hijira ta yi al'ada ta biyu, in ta samu zarki sannan in yana nihin sakin da ya sake ta, in yana nihin dawo da ita ya dawo. To wasu malamai suka ce hikima a nan hukuma ce aka masa, duk da cewa malamai suka ce akwai ta cewa, sai dai a maida ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sanin wannan hikima. Kenan a nan za mu gane wata ka'ida ta musamman. In mutum ya saki mace tana jinin al'ada, kinan yaya ya kamata a yi? Kinan za a ci da samu sadule ya dawo da ita. Idan ya dawo da ita za ta ci gaba da wannan al'ada har ta samu tsarki. In ta samu tsarki ba maganar ya sake ta a wannan lokaci, sai ta yi al'ada ta biyu. In ta yi al'ada ta biyu sai ta samu tsarki a wannan lokaci, in yana nihin saki ya sake ta. An gane ku? Kenan in ya sake ta a wannan lokaci shine yayi saki na sunna, sai a hada masa da wancan saki na bid'a da yake nan yayi biyu. An gane ku? In yana nihin sakin ta to a wannan lokaci zai mata saki na sunna, sai ya ce to ya sake ta saki daya, sai a hada masa da wannan saki na bid'a da yake nan sun zama biyu. In kuwa yana nihin dawowa da ita a lokacin nan zai dawo da ita. Wanda dai mafi yawan bayani ya gabata akan hadisin, za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadith at-tasi'a 'ashara ba'da al-thalathimi'a an Fatimah binti Qais radiyallahu anha anna Aba Amr ibn Hafs radiyallahu anhu ballaqaha al-batta wa huwa ghaib وفي رواية بلغها ثلاثة فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك رضي الله عنها ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي ائتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تبعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت رضي الله عنها فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل رضي الله عنهما خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع أصاب عن آتك وأما معاوية فسؤلوا كل ما لله إنكه أسامة بن زيد فكرهته ثم قال إنكه أسامة بن زيد فنكهته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به مالن الله يجي كنسا كيف أداه ونن حديثي نينا دريب كل شاترا riwaya ta Fatima bintu Qais Allah ya kara mata yadda. Wanda Fatima bintu Qais Baqurayshiya ce, yar uwa ce ta wannan sahabi wanda ake kira shi Abdullah ibn Qais, wanda ta kasance daga cikin al-muhajiratul uwal wadanda suka yi hijira a karan farko daga cikin matan mu'mini, kuma ta yi fice game da hankali da tsabar hankali da tunani da Ubangiji subhanahu wata'ala ya mata. Tana daga cikin mata wadanda suke masu kaifin hankali daga cikin matan sahabbai, sannan ga cikar daraja, sannan kuma ga kyawu. Don haka ta rawaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dama wadanda sun wuce a lissafa, kuma sannan tana da almajirai masu tarin yawa daga cikin tabi'ai wadanda suka rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga gunta. Ita ce take cewa lalle mai gidanta Abu Amr ibn Hafs, Allah ya kara masa yadda, ballaka halbatta, wato ya sake ta saki yanke, ma'ana ɗai ɗaya har zuwa saki uku. Kamar yadda ya gabata a darasin mu na Tirmidhi, sakin da ya rage ɗaya ɗaya a lokacin da shi mijinta, ma'ana Abu Amr ibn Hafs, wato ya aiko mata cewa ya mata saki na ƙarshe, wa huwa ga'ib, a lokacin nan kuma baya nan. An gane ku? Shine kenan a wannan lafazi yake cewa ballaka halbatta wa huwa ga'ib, mai gidanta Abu Amr ibn Hafs, Allah ya yarda da shi, wato ya sake ta saki yanke, alhali baya nan, kenan turo sakon cewa ya sake ta ne. Me za mu iya fa'idanta a nan na darasi? Za mu iya ɗaukan fa'idar halaccin mutum in baya nan yakan iya turo ma matar shi sakon saki cewa ya sake ta, kamar yanda shi wannan sahabi ya turo sakon saki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai masa musu ba akan haka. In da laifi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa inkari. A wata riwaya ballaka ha salasa, ma'ana ya sake ta saki uku kenan, daina bin daya har zuwa uku, wannan shine kaida. Fa arsala ilaiha wakiluhu bi sha'ira, me yasa muka ce nan saki daidai ne har zuwa saki uku, ba saki uku bane a jimilce a lokaci guda? Shine domin abin da zai zo na bayani a cikin hadisi. Domin an gane ko in saki uku ne a lokaci guda mutum ya mamace a jimilce ya ce na sake ki saki uku, ko ya rubuta mata takarda wadda ta kunshi saki uku ya miƙa mata, to wannan saki uku a matsayin da yake, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, riwaya ta Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, yake cewa saki uku a kalima guda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin Abu Bakar da shekaru biyu na khalifancin Umar, yace gaba ɗayan saki uku a matsayin ɗaya yake. Da mutane suka ringa tura ma mata saki uku a dunkule, Umar Allah ya kara masa yadda sai ya zartar da wannan saki uku a matsayin cewa uku yake domin yi musu uku ba, saboda bai dace ba a shar'ance a lokaci ɗaya mutum ya ce ya mamace saki uku. Wannan yana daga cikin layin saki wanda yake na bid'a, mutum ya saki mace a lokaci ɗaya saki uku. A yanda ake bukata kai mata saki ɗaya bayan ta gama al'ada ba tare da ka kusance ta ba, an gane ku? Ta je dai ta dandana, in za ta iya ma kanta wa'azi ta ma kanta wa'azi, in ta yi nadama kana iya dawowa da ita, in ta dawo ta ki daina halayen da take miyagun halaye, sannan kana iya ƙara mata saki na biyu shi ma bayan ta gama al'ada ba tare da ka kusance ta ba. In ta nuna ta yi nadama, sannan mutum yakan iya dawowa da ita. In ta koma gidan jiya, sannan mutum sai ya aika mata saki na ƙarshe, saki na uku. Amma haka lokaci guda mutum ya ce ya mamace saki uku, wannan bid'a ne. Wannan uku kuma a matsayin ɗaya yake, kamar yadda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ne, haka zamanin Abu Bakar, haka zamanin Umar, Allah ya ƙara masa yadda. Da mutane suka ringa yawaita haka, Umar sai ya zartar da saki uku akan cewa matsayin uku yake domin yi musu uku ba su daina. To shine anan
shine yace wa fi riwayatin ballaqaha thalathan,
a wata riwaya kenan ya mata saki dai daya har izuwa uku.
Fa arsala ilaiha wakiluhu bi sha'ir fa sakibatu,
wato wakilin Abu Amr wato sai ya aika ma Fatima wato abinci na sha'ir. Sha'ir kwaya ce ta abinci wanda yana kusa da halittar alkama, yanda ka san alkama haka yake, illa kasancewar ba alkama bace, bai kai alkama ba daraja. Fa sakidatu, a lokacin nan ita Fatima sai ta rena, ita za a yi koma wannan dan abincin, ita za a yi koma wannan shirki. Fa sakidatu, sai ta nuna cewa ita fa ta rena, ba ta bukatar a bata wannan, yaya za a turo mata wannan abincin.
Faƙala, shi wakilin Abu Amr sai ya ce, wallahi ma laki alaina min shay,
baki da wani haƙƙi ba a kanmu da za mu ɗauka mu baki, wannan ma da muka aiko miki taimaka miki ne muka yi, tausaya miki ne muka yi, wani haƙƙi kike da shi a kanmu?
Ya yi rantsuwa da Allah ya ce, wallahi ma laki alaina min shay,
ce na rantse da Ubangijin da ya halicce ni, baki da wani abu na haƙƙi a kanmu.
Wannan na nuna mana kenan halaccin mutum ya yi rantsuwa da Allah a lokacin da yake nihin, ya karfafa labarin da yake badawa ga wanda yake ba, domin ya tabbata abinda ake faɗa masa haka ne. A lokacin nan ita Fatima, faja'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ta je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa zakarat zalika, ta ambata masa abinda wakilin Abu Amr ibn Hafs, wannan Abu Amr ibn Hafs wato yayi, ma'ana ya aika mata wani dan abinci, ta nuna bai gamsar da ita ba, kuma ya ce mata wai ba ta da wani haƙƙi a kansu. Ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin haka. Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita, laysa laki alaihi nafaqa, ki san da cewa ba ki da wata ciyarwa a kan shi mai gidanki Abu Amr da ya sake ki, ba ki da wani abu na haƙƙi da zai baki na ciyarwa, saboda saki ya kai ƙarshe. Wa fi lafzin wala sukuna, manzon Allah ya ce kuma maganar baki mazauni ma bata mata su ba, ba maganar a baki ci da sha, in aka ce nafaka ci da sha da sutura da sauransu, an gane ko, shi ne ya ce wala nafaka, laysa laki alaihi nafaka, manzo Allah ya ce ba ki da wato wata ciyarwa a kan shi, ma'ana ba maganar ya ba ki ci da sha. A wani lafazi manzo Allah ya ce wala sukuna, kuma ba maganar a ba ki mazauni. Fa amaraha anta atadda fi baiti ummi sharik, a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce ta cewa ta je gidan wata mata wadda ake kiranta da Ummu Shariq, cewa ta je can ta ci gaba da zama ta yi idda, saboda kasancewar ita Fatima ƴar Makka ce, ta dawo Madina, domin tana daga cikin waɗanda suka yi hijira a karan farko daga cikin matan mu'minai, suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina. To a Madina ba su da gida, manzon Allah ya ce mata ta je gidan Ummu Shariq, wato ta je can ta zauna ta yi idda. Thumma qala, sannan bayan ya bata wannan umarni, sannan manzon Allah sai ya ce tilka imra'atun yaghshaha ashabi, Ummu Shariq mata ce wadda sahabbaina sukan kai kawo gidanta, saboda mace ce ce mai daraja kuma mai taimako, tana daukan ɗawainiyar waɗanda suke talakawa, jama'a na sahabbai muhajirun sukan kai kawo gidanta suna zuwa tana taimaka musu. Sai ya ga cewa bai dace ba a ce ita Fatima ta zauna a wannan gida ta yi idda, saboda gida ne wanda akwai yawan shiga da fice, a ce akwai yawan shiga da fita. Sai ya ce itaddi indabni ummi maktum, manzo Allah ya ce mata je ki gidan Abdullahi ibn ummi maktum, je ki can ki je ki idda. Fa innahu rajulun a'ma, manzo Allah ya ce domin shi Abdullahi ibn ummi maktum makahu ne, tabaina thiyabaki, zaki samu damar ajiye tufafinki kenan, an gane ko, kenan zaki samu damar da zaki fidda hijabinki ki aji, ki dan shakata kenan, kuma shi baya ganinki, shine manzon Allah yace ta koma can gidan shi Abdullahi ibn Ummi Maktum ta yi idda, domin shi mutum ne wanda yake makaho. Manzon Allah yace ta ba'ina thiyabaki, zaki samu damar kenan ajje tufafinki, ma'ana hijabinki. Manzon Allah sai yace mata fa idza halalti, wato idan kin gama idda. Manzon Allah yace fa adini ki sanar da ni, in dai kika gama idda manzon Allah yace ki sanar da ni. Mi za mu iya fa'idanta a ƙarƙashin wannan gaba da manzon Allah ya ce mata fa idza halalti fa adini, in kin gama idda manzon Allah ya ce ki sanar da ni. Mi za mu iya ɗauka na darasi? A taƙaice abinda za mu iya fa'idanta halaccin yin jirwaye da kaman wanka ga macen da aka mata saki-saki wanda yake ba'in, wanda miji baya da kome, to wannan ya halatta a yi mata jirwaye da kaman wanka. Ko macen da take cikin idda, idda ta mutuwa, to wannan ita ma ba laifi, akan iya mata jirwaye da kaman wanka. Amma duk macen da aka mata saki-sakin da miji yake da kome, to wannan ba maganar kai mata jirwaye da kaman wanka. Shine Ubangiji Ta'ala yake cewa wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw akanantum fi anfusikum alima Allahu annakum satadhkurunahum walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Al-aya. Ubangiji Ta'ala yace wala junaha alaikum, babu laifi akan ku, fima arradtum bihi min khidmatin nisa'i, game da abin da kuka yi jirwaye da kaman wanka na neman auren mace lokacin da take cikin idda. An gane ko? Sai Allah yace walakin la tuwa'iduhunna sirran, sai dai kar ku musu alƙawari na cewa je ke kin gama idda zan aure ki, wannan haramun ne. Me ake nihi da jirwaye da kaman wanka? Shine misali macen da aka mata saki ɗaya-ɗaya har sau uku, to in tana cikin idda ya kama ya halatta kai mata jirwaye da kaman wanka. Ko macen da take cikin idda ta mutuwa, misali kakan iya cewa wance a gaskiya ɗabi'unki da halayenki wallahi suna ƙayatar da ni, kina yi mai hankali ce ta san me kake nihi, ko ka ce wance kar dai amanta da mu, ko kuma wance da Allah a unguwarku in kin samu kyakkyawar mace mai tsauta mai halaye kamar ke, da Allah ki zaba mu. An gane ku? Ko kuma misali wani dan sabuli da turare ka saya ka aika masa, kenan in mai hankali ce ta san me ake yi, to da duk abin da yake kama da haka. Dan Larabawa suna faɗa, suna cewa al-labi'u man yafhamu bil ishara, mai hankali shine wanda yake fahimtar inda aka sa gaba a sanadiyar nuni. In dai mai hankali ne daga kai nuni ya san me kake ne, to shine anan manzon Allah yace mata fa idza halalti fa adini, manzon Allah yace in kin gama idda ki sanar da ni. Ina akwai wani bayani? Amma ka fito karar ka ce ma mace da Allah in kin gama idda zan aure ki, ko kuma ka fito ka ce kawai san ta kake da aure kuma alhali tana cikin idda bata gama ba, to wannan haramun ne, ka saba ma ubangijinka. Iya abinda yake kanka dole ka tuba zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala, to amma wannan neman aure da kai a cikin idda kuma baya haramta maka ita bayan ta gama idda ka zo ka aure ta, illa kasancewar shi yin zance mace tana cikin idda wannan laifi ne wanda yake mai zaman kanshi. Auren mace tana idda kuma shi ma laifi ne wanda yake mai zaman kanshi. Amma in ka nemi auren mace tana idda, wannan ka saba ma ubangijinka, ka aikata abin da ya haramta maka, dole ka tuba zuwa gare shi. In ta gama idda kuma wannan bai haramta ba, ka zo kai magana aure ka aure ta. Shine manzon Allah yace mata fa idza halalti, in kin gama idda fa adini, manzon Allah yace ki sanar da ni. Wannan kalima an ciro ta ne daga al-adhan, al-adhan bi ma'ana al-i'lam, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa wa adhanun min Allahi wa rasulihi ila an-nasi yawm al-hajj al-akbar anna Allaha bari'un min al-mushrikeena wa rasuluhu kamar yanda yake cewa fa in tawallaw fa qul a'zantukum ala sawa ay a'lamtukum, kamar yanda yake cewa abdin fil nas bil hajji atuka rijalan wa ala kulli banir yatina min kulli fajjin amir, shine yace fa azinini ki sanad dani, kamar yanda wani mawaki yake cewa azanatna bi bainiha asma'u rubba sawin yumallu minhu sawa'u, azanatna ai a'lamatna, shine yace fa azinini, manzo Allah yace ki sanad dani. Qalat Fadima sai take cewa falamma halaltu, a lokacin da na gama idda zakartu nahu, sai na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa na gama idda kamar yanda ya umarce ni cewa in sanar da shi, na bashi labarin cewa anna Muawiya ibn Abi Sufyan wa Aba Jaham radiyallahu anhuma khababani, cewa Muawiya dan Abu Sufyan da Abu Jaham Allah ya yarda da su khababani, wato sun zo sun nemi aure na, kowanne ya kawo takarar shi, wanda wannan mun yi bayani tun a darasin mu na Sunan Tirmidhi, halaccin a lokaci guda, misali in dai ba mace ba ta nuna takarkata zuwa ga wani, an gane ku, sama da in mutum ya kai nawa a lokaci guda kowa yana iya kawo takarar shi, wannan ya shigo, wannan ya shigo, wannan ya shigo, amma duk lokacin da takarkata zuwa ga wani, to a lokacin nan baya halatta wani ya sayo kai sai in ta nuna rashin bada haɗin kai ko kuma shirya dina. To wannan Muawiya ibn Abi Sufyan da Abu Jaham gaba daya sun zo sun nemi auren ita Fadima, shine tace anna Muawiya ibn Abi Sufyan, tace ya Rasulullahi lalle Muawiya dan Abu Sufyan wa Aba Jaham wato da Abu Jaham khafabani wato sun nemi aurena, kowa ya kawo takarar shi. Fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace da ita tunda shawara ce take nema, tace ya Rasulullahi ga bazaure guda biyu shawara nake baka, zabanin ɗaya daga cikin su, akwai Muawiya ibn Abi Sufyan sannan akwai Abu Jaham, yaya ka gani? Da yake duk wanda ya neme ka shawara, to haƙƙi ne a kansa, a kanka, kai masa bayani, bayani mai gamsarwa, kar ka rufe komai, musamman abin da ya shafi aure. Manzo Allah sai ya ce amma Abu Jaham, ki san da cewa Abu Jaham, manzo Allah ya ce fala yabau asahu an atiki, wato baya sauke sandar shi daga kafadarsa. Idan aka ce atik shine abin da yake tsakankanin kafada da wuya, kenan nan shine ake kira da atik, shi ba kafada bane, kenan tsakanin kafada da wuya shine ake kira atik, an gane ko? Kenan nan wuya, nan kafada, kenan abin da yake tsakanin nan shine ake kiran shi atik. Idan kana so ka gane, ka tsaya ka kalli bafulatani ina yake dora sanda, nan kenan inda bafulatani yake dora sanda shine ake kira atik, shine kenan yake manzo Allah yake gaya mata amma Abu Jaham, ki san da cewa Abu Jaham fala yadau asabu an atiki, wato baya sauke sandar shi daga kafadarsa. Ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nini da cewa baya sauke sandar shi daga kafadarsa? Wasu malamai suka ce abinda ake nihi mutum ne mai yawan bulaguro, mata ko ba sa son mai yawan bulaguro, kullum kana cikin tafiya, an gane ko? Kenan wannan wata illa ce ya zamanto a ce mai gida kullum yana cikin halin bulaguro, shine manzo Allah ya nuna mata yace fala yaghau asahu ana atiki. Haka wasu malamai suka ce mai yawan bulaguro illa kasancewar riwaya wadda take cikin sahihu Muslim, Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace amma Abu Jaham fa darrabun linnisa, mutum ne mai yawan dukan mata, ma'ana mace ba ta masa gani gani, idan ta yi ba daidai ba to za ta ji jiran abin da zai biyo baya, an gane ko? Shi ɗabi'ar shi ce da halin shi, kaga wannan shin yabo ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake masa ko kuma zargi ne? ba yabo bane ba, ba yabo bane saboda bai dace ba a kowane lokaci mutum ya bugi mace. Shi kanshi bugu mun yi bayani matsayin shi fa ba sunna bane, halaka ne abu wanda Allah ya halitta, amma kafin a yi bugu sai an biyo wasu matakai. Farko, in mace ta yi laifi, gargadi ake mata a ja hankalinta a nuna mata abinda ta yi ba ta yi daidai ba. In ta daina falillahi alhamdu, abinda ake bukata ya samu. In an mata wa'azi, an hada ta da girman Allah, an nuna mata girman haƙƙin miji, ta ki dainawa, sai a biyo mataki na biyu. Mataki na biyu shine sai a kaurace mata a wurin kwanci. An gane ko? In ta yi shimfiɗar ta nan kai taka ca, in ma a shimfiɗa ɗaya ko kwanta ka juya baya ka manta da ita. Wasu malamai suka ce kauracewa ka shiga gida da gunguni ka fito da gunguni. Mataki na uku, in an kaurace mata dai ba ta dina ba. An gane ku? Wato shi ne bugu. Shi ma bugun sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade mana. Manzon Allah ya ce kar a biyi fuska, sannan kuma bugun kar ya zamanto bugu wanda yake mai fasa jiki, wanda zai fasa jiki jini ya fito ko kuma ya lahanta mutum. Bugu dai wanda za a dan ji zafinsa da wata ƴar bulala, shi ma kuma kar ya wuce goma. A ka'ida, in ba a haddi ba, ba a ma mutum sama da bulala goma. Wani yakan iya cewa bulala goma ai ba kadan bace ba. To anan shi ne wannan ka'ida kenan, sai an biyo waɗannan matakai kafin a yi bugu. Shi ma kuma wai in ka biyo mataki na farko da na biyu, ba dole bane ba mataki na ukun sai ka yi bugu. In za ka iya haƙura, in dai abin da ya shahi haƙƙinka ne ka manta da ita, ta ci gaba da yi, ka nemi sakamakon lada a wajen Ubangiji ba laifi. Amma in alhurma ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala aka keta, to baya halatta ka ja baki ka kyale. Baya halatta mutum ya ja baki ya kyale. Kenan kaga anan shi kanshi bugun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya aje mana ka'idodi, ba a bugun fuska, sannan kuma ba a bugun da zai lahanta mutum, ma'ana ya sanya jini ya fito ko kuma ya lahanta jiki. To dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi, wani lokaci daga cikin sahabbai sun kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da manzon Allah ya nuna cewa kar wanda ya ringa bugun mace, manzon Allah ya dan taka musu birki. To me za a yi? Mata sai suka zama zakuna, suke abinda suka ga dama ga mazansu. Manzon Allah sai ya ba da izini cewa akan iya dan dukansu. Wasu sai suka dan wuce iyaka, mata sai suka zo suka zagaye dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka kawo kukansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna cewa ba fiyayye bane duk wanda daga abu yayi, daga dan abu kadan ya doki mace. Manzon Allah ya ce ba zababbe bane, ba fiyayye bane a cikin jama'a. To dan haka kasancewar anan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna ma Fatima matsalar shi, wato Abu Jahl. Manzon Allah ya ce fala yabu asabu an atiki, ma'ana baya sauke sandar shi daga kafadarsa, ma'ana mutum ne wanda yana da dabi'a ta dukan mace, in ta masa ba daidai ba yana da yawan bugun mace. Sannan sai ya ce wa amma Muawiya, manzon Allah ya ce ki san da cewa shi Muawiya fasu'ulukun la madala. Wannan matakai guda uku mun manta, ba mu zo da dalili akan shi. Dalili akan shi shine fadar Allah subhanahu wataala a cikin suratul nisa. Ubangiji ta'ala yake cewa wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in abanakum fala tabghu alayhinna sabila. Wannan aya ita ce dalili cewa kafin a yi bugu sai an biyo mataki biyu, na uku shine a ƙarshe kenan, an kai ƙarshe. Shine anan sai ya ce wa amma Muawiya, manzon Allah ya ce ki san da cewa Muawiya fasu'ulukun la malala. Manzon Allah ya ce mata talakkani ba shi da dukiya, ma'ana ba shi da dukiya wanda zai iya daukan dawainiyar mace. Ba ana nihi ba, ba mutum bane ba wanda yake mawadaci mai kuɗi. An gane ku? ba mutum bane ba, ba ana nihi ba cewa ba shi da dukiya mai yawa, a'a, lama da lahu mutum ne wanda ba shi da dukiya wanda za ta ishe shi game da ɗaukan ɗawainiyar mace. Don haka a wannan gaba malamai suka ce duk lokacin da mutum ya zo neman aure, to ya kamata a jinjine shi, a bincike shi, a ji ya iya rike macen ko ba zai iya rike, yana da sana'ar da zai iya rike ta ko ba zai iya rike ta ba. Idan baya da sana'ar da zai iya rike ta, to bai dace ba a bashi, an gane ko? In dai ba zai iya ɗaukan ɗawainiyar ta ba. Saboda haka a nan shi ne ya ce fasulu kulla malala, manzo Allah ya ce talaka ne ba shi da dukiya, ma'ana ba shi da dukiya wadda za ta ishe shi game da ɗaukan ɗawainiyarki. Sai manzo Allah ya ce to iya shawarar da nake baki, manzo Allah ya ce ki auri Usama dan Zaid. Manzo Allah ya mata zabi ya ce abinda nake so ki auri Usama dan Zaid. Wannan shine daman abinda manzon Allah yake nihi a farko da yace in kin gama iddar ki sanar da ni. Manzon Allah kenan akwai wanda ya kama ma shine Usama dan Zaid. Wanda shi Usama dan Zaid maulani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma dan maulansa ne. Dan maulansa ne domin dan Zaid ibn Harisa ne. Wanda Zaid ibn Harisa bawa ne na Khadija ta yi kyautar shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya yantar da shi. Usama kuma dan shi ne. Fakari hatu sai ta ki Usama ta ce a ta nuna dai bai mata ba, me yasa? Saboda shi intaccen bawa ne. Sun makala, sannan manzon Allah sai ya kara maimaita mata ya ce ya ke Fadima ki auri Usama. Ya za a yi Fadima sai ta bi shawara da zaɓi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta yadda ta amince ta ba da haɗin kai. Fanaka hatu, wato ta auri Usama, shine tace fa nakahtuhu sai na aure shi. Fa ja'ala Allahu fihi khaira, ubangiji ta'ala sai ya sanya mun alkhairi game da shi. Tace wa katabtu bihi, sai na ringa buri ina jin dadi ina murna a yanzu na samu miji. Ta ringa jin dadi da wannan zabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata, wanda bayan da a farko ta kyamace shi, to amma da ta meka wuya ga zabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata, sai ta ga alkhairi tsantsa game da shi Usama, kuma ta ringa jin dadi ta ringa murna da shi. Wanda dama wannan shine ka'ida Ubangiji ta'ala ya faɗa mana, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Ya kusanta ku kyamaci wani abu, alhali abinda kuke ki kuke kyama alkhairi ne gare ku. Kuma ya kusanta ku so wani abu, abinda kuke so sai ya zamanto sharri ne gare ku. Domin Ubangiji ta'ala shi yake da sani, mu ba mu da sani. To dan haka da a farko ta yi kyamar Usama, to amma daga baya sai ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haɗin kai cewa ta yarda ta amince. Ta aure shi shine tace fa ja'ala Allahu fihi khaira, Ubangiji ta'ala sai ya sanya mun alkhairi game da shi. Waka tabakutu bihi, tace na ringa farin ciki, na ringa murna, na ringa jin dadi. A takaice wannan hadisi na nuna mana, malam ya shigo mana da shi a nan dan ya nuna mana duk macen da aka mata saki uku ya zamanto babu komai tsakaninta da miji, to ba maganar a bata ci da sha, kuma ba maganar a bata mazauni, an gane ku? In dai saki ya kai karshe, to ba ta da haƙƙin a bata ci da sha, kuma ba ta da haƙƙin a bata mazauni. Saboda kasancewar ci da sha da aka ce ka bata da, domin dama a matsayin matarka take sai ta kai lokacin da ta gama idda. Mazauni da aka ce ka bata, hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mai yiwuwa za ka huce ita ma ta huce a mai da jakadu. To amma a yanzu igiya ta kai karshe, ba maganar komai. To don haka ba maganar bata ci da sha, ba maganar bata mazauni. Sai dai idan tana da ciki, in tana da ciki dole ne a ciyar da ita, a shayar da ita har a kai lokacin da za ta gama idda. Amma kuma ba za a bata mazauni, me yasa? Saboda baka da komai tsakaninka da ita. Ubangiji ta'ala ya faɗa askinuhunna min haisu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litubayyiqu alayhin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadhana hamlahum. Ubangiji ta'ala yace wa in kunna ulati hamlin, matan da kuka saka in sun kasance suna da ciki, fa anfiqu alaihinna, ubangiji ta'ala yace ku ciyar da su hatta yafa'ana hamlahum, har su kai lokacin da za su haife cikin. Kenan in saki ya kai karshe, in dai mace tana da ciki, to dole ne mijinta zai daudawainiyar ciyar da ita da shayar da ita har akai lokacin da za ta haihu, amma ba maganar a bata mazauni. Sannan wannan hadisi, kamar yadda muka yi bayani, yana nuna mana halaccin ma mace jirwaye da kaman wanka macen da take cikin idda, idda ta mutuwa ko kuma idda ta wanda saki wanda yake ya kai karshe kenan miji baya da kome. Amma duk macen da aka sake ta, in dai mijin yana da kome, to baya halatta kai mata jirwaye da kaman wanka, domin matar mutane ce. Sannan a wannan hadisi, kamar yadda muka yi bayani, za mu dau fa'ida ta halaccin mutum ya wakilta wani game da ba da wasu abubuwa na haƙuƙuwa a kansa. Kaga anan shi baya nan ya turo mata saki, wakilin shi shine ya dau abinci ya kai mata, an gane ko? Sai ta rena wannan abincin, shi kuma ya nuna a baki da wani haƙƙi akan wannan ma taimaka miki ne aka yi. Sannan wannan hadisi yana nuna mana kasancewar anan, wato halaccin mace ta koma wajen waɗanda suke ma'abuta, kamar misali wannan yana nuna mana kenan halaccin mace ta fita zuwa wajen wani malami ta je ta nemi fatawa, ma'ana wanda yake mufti ta je ta nemi fatawa, ma'ana mas'ala ta addini, ta je ta tambaya menene hukuncin kaza. Yanzu anan ita Fadima, lokacin da wakilin Abu Amr yace baki da wani haƙƙi akan mu, sai ta tashi ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta nemi fatawa akan haka. Manzon Allah ya ce, kwarai baki da wani haƙƙi akan su na ciyarwa da shayarwa, kuma ba maganar a baki mazauni. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana, wato shine halaccin wato fitar mace wadda take mai idda daga gida, in har bukata ta kama kenan za ta iya fita. Ba a hana ba macen da take cikin idda, ma'ana cewa ta fita. In har fita ta kama, wannan ba laifi bane, takan iya fita. Sannan kuma wannan yana nuna mana halaccin wato shine kasancewar mace wadda take bakureshiya a aura ma wanda yake ba bakureshi ba. Kaga Usama ba bakureshi bane ba. Wanda tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa wato dole a wajen danganta sai an samu kafa'a, ma'ana tamkatacce ne sai kun yi daidai da ita, kabilar ka ta kai kabilar ta ga daraja da sauransu. Amma duk hadisan da suka kafa hujja da su, babu daya hadisin da zai ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daga ga ifan hadisai sai hadisai waɗanda suke na ƙarya, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyya Allah ya ji kansa ya faɗa, hakanan Al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya faɗa. Dan haka irin su al-Imam al-Bukhari, irin su al-Imam Malik da sauran magabata sun tafi akan cewa iya abin da yake kafa'a a wajen aure addini da dabi'u da halaye. In dai mutum yana da addini, yana da dabi'u da halaye na kwarai, to wannan ba maganar a kalli wani matsayi na dukiya ko wani matsayi na daraja ko wani matsayi na kabila da sauran shi, wannan duka ba shi da wani amfani. Iya abin da za a kalla a farko shine addini. Akwai dalilai masu yawa akan haka. Shine anan manzon Allah ya bata shawara cewa ta auri Usama. Kaga Usama a wajen kawa, a wajen wannan danganta ba daidai yake da ita ba, shi antaccen bawa ne, ita kuma ba kureshiya ce. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin ka ambaci mutum da abin da ke tare da shi na aibi a wajen nasiha. Lokacin da aka nemi shawarar ka, ba laifi bane ba in yana da wasu aibi ka faɗa. Wannan ba a kiran shi da mutum wanda aka haramta mana, domin duk wanda ya neme ka shawara, to dole ne ka fito gaskiya tsakaninka da Allah, ka faɗa masa hakikalin gaskiya, kar ka boye masa komai. Don haka manzon Allah ya nuna mata illar Muawiya da illar Abu Jaham. Sannan kuma wannan yana ƙara tabbatar mana muryar mace ba al'aura bace, kamar yadda wasu malamai suke faɗa. Mace gangan jikin da shine al'aura, illa fuska da tafin hannu su kadai ne Allah ya halitta mata ta bayyana, amma muryar mace ba al'aura bace. Abinda Allah ya haramta ma mace shine kashe murya, kamar yadda Allah ya faɗa ga matan manzon shi sallallahu alaihi wasallam, fala takhabana bil qawl, wallahi ta'ala yace kar ku kashe murya. Kashe murya ga mace mumina shine haramu, dan ta ja hankalin wani, wannan haramu. Amma ta hudu ta yi magana, wannan ba al'aura ba ce ba. sannan kuma wannan yana nuna mana manya mutane waɗanda suke salihan bayi na gartattu manyan mutane in sun baka shawara kai kokari ka karbi shawaran su domin akwai alkhairi a karkashin bin shawaran wato manya kamar yanda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta shawaran cewa ta Abu Usama da tana inda tana ganin bai mata ba daga baya ta karbi wannan shawara sai ta ga cewa akwai tsantsar alkhairi game da shawarar ta amsa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan yana nuna mana in zaka fada cikin zaka aikata wani al'amari to ana buƙatar manyan mutane masu daraja masu tsinkayen nesa kaje ka shawarce su ina son in yi abu kaza wane yaya ka gani ina neman shawara kamar yanda anan ita Fatima lokacin da ta gama idda da ta sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta nemi shawarar sa cewa ga mutane guda biyu Muawiya da Abu Jahl kowanne yana buƙatar aurena ya rasulullahi shawara nake nemawa kaga ya dace in aura a cikin su manzon Allah sai ya nuna mata kowanne daga cikin su yana da idda sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana haramcin wato maza su kallin mace kamar yanda su ma mata aka haramta musu kallon maza dan haka wasu malamai sukan fake da wannan hadisi su ringa nuna cewa haramcin ya takaita ga maza maza su ne aka haramta masu saki ganin su su kalli mace amma ita mace tana iya kallon namiji kwata kwata a wannan hadisi babu dalili yanda Allah ya haramta ma maza su saki ganin su su ringa kallon mata waɗanda suke ajnabiyat to haka su ma matan Allah ya haramta musu kallon mazaje waɗanda suke ajnabiyin su kamar yanda nassi ne na Al-Qur'ani Ubangiji ta'ala yake cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghuddu min absarihinna angani ko kina a farko ne Allah ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ka fada ga mu'minai cewa su rinsa ganin su kar su kalli abinda Allah ya haramta musu sannan sai aka ce wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihinna ka fada ga matan mu'minai cewa su ma su rinsa ganin su anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce ma Fatima ta koma gidan ibn ummi maktub domin makahu ne manzon Allah ya ce kina da damar da zaki aje tufafinki domin shi baya ganinki baya ganinki kaga ai ba yana nuna cewa ita an halitta mata ta kalle shi a'a nan za ta samu dama tunda shi gidan shi ne ba za a hana shi shige da fice ba kenan anan ba za ta takuru ba a cikin gida ma sai da hijabi wannan yana nuna kenan duk gidan da babu amincewa wane ya shiga wane ya fita to baya halatta mace haka ta tube jikinta a cikin gida abin da ya dace ta zauna a cikin hijabinta kenan amma in ya zaman to sai an nemi izini ne za a shiga cikin gida to in ta shiga cikin gida kenan tana iya sauke hijabinta amma in ta tabbata gida ne ba na ita kadai ba wannan ya shiga wannan ya fita wannan ya shiga to baya halatta ta tube tufafinta hijabinta dan haka annabi manzon Allah yace zaki iya ajiye wato hijabin ki domin me yasa shi makaho ne baya ganin ki dan haka kenan ya kamar wannan kuma yana ƙara nuna mana cewa duk gurin da ake ganin za a samu cuɗanya tsakankanin mace da maza to anan wajibi ne mace ta nisance shi dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan da ya ce ta je gidan ummu shariq ta yi idda a can manzon Allah sai ya tuna cewa a'a gida ne wanda sahabbaina suna kai kawo suna shige da fice manzon Allah ya ce kuma can gidan ibn ummi maktum kuma can ke idda me yasa domin anan za a ringa samun cuɗanya tsakanin maza dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarce ta cewa ta kaurace ma wannan gida dan haka ta gaice kenan wannan dai hadisin iya abinda zamu fa'idanta alakar shi da baban duk macen da saki ya kai karshe ba maganar a bata mazauni kuma ba maganar a bata ci da sha sai dai idan tana da ciki to wannan dole za a bata ci da sha har ta kai lokacin da za ta aihu dan haka Umar Allah ya kara masa yadda shi yayi ijtihadin sa cewa mace koda an mata saki uku Umar yace dole ne a bata ci da sha kuma dole ne a bata mazauni Umar aka fada masa to ai ga Fatima bintu Qais ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam